بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول و الله سبحانه وتعالى دي سادم أولنا الرانا تلاربا وتشابير قوات الرمضان shekara ta 1447 wanda ya daidai ga wato hudu watan uku shekara ta 2026 a cikin wannan masallaci na ahlus sunnati wal jama'a a tsohuwar kasuwa a wannan gari na Gidigir inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai tsarki na azumi. A jiya mun tsaya ne a aya ta wato 119 fadar Allah madaukakin sarki inna arsalnaka bil haqqi. Allah ya ce ya kai wannan manzo hakika mun aiko ka da ayoyi bayyanannu shine alqur'ani mai girma da hujjoji wanda suke zahiri wanda za su tabbatar da annabtarka. Bayan yahudawa da mushrikan makka sun yi ta jayayya da annabi, ka kawo mana ayar da za ta nuna kai annabi ne. Wannan shi ake kira da tasliya, ma'ana lokacin da mutane suka tuso ka gaba, wannan ya ce wannan, wannan ya ce wancan, wannan ya yi izgili da kai, wancan ya haɗa baƙan magana a kanka, wannan ya nuna ba daidai ba ne kake yi, wannan ya nuna ka zarce, wannan ya nuna a'a kayo kaɗan, wannan duk abubuwan da za su biyo baya, wannan za su sa zuciyar ɗan adam za ta hau. Idan ya samu wanda zai nutsar da shi sai kaga ya dawo. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke kwantar mishi da hankali. Mu muka aiko ka da hujja da gaskiya, duk abin da za su faɗa ma'ana kenan, kar ya dame ka. Wannan idan za mu kalli rayuwa, duk lokacin da ka samu aboki na gari zai ma wannan aiki, da ɗan uwa na gari lokacin da kake cikin damuwa zai riƙa kwantar ma da hankali, wane iya haƙuri, haka yanayin rayuwa take, wane kaza ya kamata ka yi cikin amana da gaskiya. Amma waɗannan abubuwan a wannan lokaci wato sun yi kaɗan, don saboda masu izgili suka yi yawa, ɗan uwanka zai yi izgili da kai, musamman ka shigo fannin da'awa. Wani lokaci abokan da'awanka za su yi izgili da kai, wani lokaci wanda suka hika za su yi izgili da kai, wani lokaci ɗalibanka ma za su mami izgili, duka yana faruwa. To amma menene abin da yake tabbatar da mu, wanda yake kan hanyar shi shine ikhlasi, izgilin mai izgili, jajin mai jaji, in dai kana kan gaskiya bai damunka, sawa'un a taru, sawa'un kar a taru, sawa'un ayaba, sawa'un kar ayaba, kai me kake kallo, kai kana da hadafi, da wannan ne zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki bawa. To manzo Allah, Allah yake cewa ma aiko ka da gaskiya da hujjoji wanda suke zahirai, aikinka shine mi bashiran, wayannan mutane da duk abin da suke yi waɗanda suka yi imani kamar su albishir da samun tsira a ina a nan duniya samun tsira gobe kiyama wallahi ɗan uwa tsira na Allah ga masu imani ba tarin dukiya bane manzo Allah ya ce laysal ghina innama al-ghina ghina an-nafs manzo Allah ya ce ba wadata ba shi bane jin dadi ba tarin kuɗi ba ba shi bane wadata manzo Allah ya ce ni wadata shine ka samu wadata zuci abinda Allah ya arzuta ka da shi kawai ka gamsu ka yarda kana jin dadin ka abinda Allah ya ba wallahi tahi kowace wadata to wannan yana daga cikin mi taimako da Allah ke ma masu imani rayuwarka ba ta cikin tashin hankali dan abinda ka samu ka gode wa Allah to kai manzo Allah ka musu bisharan da samun iri-irin waɗannan ababan da ma wanda suka yi su a nan duniya sannan kuma ba su bisharan cewa gobe kiyama mai tsira za su amma waɗanda suka kafirce ka zamo nadhir galgadi mai imani a bashi mai bishara duniya da lahira wanda yake karba a galgade shi wani wannan kuwa akwai matsala a nan gaba aikin manzo Allah ƙarshen ayar sai Allah ya ce mi wala tusalu an ashabil jahim kai tsaye ma aka gaya ma manzo Allah ba ruwanka kada kai tambaya ga duk wanda suka kafirce kawai kai saki sakonka yanan mun ga nan Allah yana nuna mana mi i aikin da aka dora a kanka sun karba wannan shari'a ce daga Allah basu karba wannan matsala ce daga gare su ko to haka yadda muka yi bayani a yanzu duk abin da za a faɗa kai hudu gaskiya a iya saninka iya iliminka iya fasaharka iya yadda zaka iya gamsar da al'umma wane ne zai gamsar da su su fahimta su gane Allah yau sai ayi malami yana da ilimi wallahi yayi bayani zaga wasu kai amma sai a samu ƙasa da shi zai yi bayani sai su karbi wannan anan ba rashin ilimi bane yasa a'a Allah ne ya haska a maganganun kawai kai me aikin ka ka je kai bayani ka bar duk abin da mutane za su to wannan shine bayanan da Allah ya ma manzon Allah a ayar da muka tsaya jiya tunda Yahudawa sun yi jaye-jaye Nasarawa sun yi jaye-jaye wato mushrikai sun yi jaye-jaye su ce kai mana kaza ka kawo mana aya ka kawo kaza kawo dalili kai Allah ya huto ya ce mana kai annabi ne dan mu yarda me zai faru sai Allah ya ce mi walan tarda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
نعم
قل إن هدى الله هو الهدى
نعم
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله
نعم
بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
الله يتي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai sani ka tabbatar Yahudawa ba za su yarda da kai ba duk wannan tambayoyi da suka yi ta jefawa Yahudawa ne suka tambaye manzo Allah dan su gagarar da shi ya ku mushrikan Makka ga tambaya ku gaya mishi dan ya kasa wata tambaya ce wayas'alunaka 'anil ruh suna tambayanka game da rai a ina yake ka gaya mana rai a ina yake wannan da Allah tambayar ba ta kai tambaya ba dan a gagarar dawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi kafircin da aka yi a baya ba a yi shi a yanzu ba, ta'addancin da aka yi a baya ba a yi shi a yanzu ba, din ne yanzu wallahi wasa ne. Ga ayoyin ko suna sabka, ga manzon Allah a gabansu, kuma sun san ba ƙarya ba yake taurin kai da rashin jin magana na Yahudawa da Nasarawa da waɗanda suke mushrikan Makka. Kamar da bayani a ina ran yake, sai Allah ya ce qulir ruhi ko qulir ruhu min amri rabbi, gaya musu maganar rai wannan wani lamari ne na Ubangiji, ba wanda ya isa shiga ciki. Shikenan magana ta ƙare, wanda yake nuna ni manzo Allah kenan ba daga gare shi bane. Eh, ko in kuna so ku yi kaza, ka san akwai ɗan tsokana ko a cikin mutane wani zai ce sai mushi kaza, a cikin mutane ko wani zai jeho yar tambaya to kaza, dan ya saka mi ka rude ka zige, wannan kuma zai bashi mi attaqa kuzari da me ake cewa yanzu yayi abin nan. To wannan irin aikin ba aiki bane mai kyau. Yahuda hesa dan ku jefa mishi tambaya ku mishi kaza, sai Allah ya datse abin nan. Shi ma akwai ibra mai girma, duk wanda yake ma tambaya ta kalubale dan ya kaskantar da kai a cikin matsala ta rayuwa ko a matsala ta addini, to datse shi imma da kalma imma ta kyalewa. Yana da muhimmanci malam, yana da muhimmanci dan wallahi akwai wannan tambayoyi. Kana matsayinka na malami almajiri, kana dan hidima, akwai wanda zai jarraba karatunka sai jiho ma wata tambaya, to kaza fa. Alhali yana da wani dan source, yana da wani dan sanin shi, yana da wani dan labarin shi, yaga ina zaka shiga, kama kama zaka yi almuhim. Wato haka suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu, Allah sai ya datse. To shine nan sai Allah yake mana bayani duk wa'innan tambayoyin da suke yi wafa ba dan su musulunta bane kawai, eh kawai dan saboda su kawo kalubale ne a cikin tahiyarka. Shine Allah ce walan tarda anka alyahudu, Yahudawa duk yadda kai da su ba za su yarda da kai ba. Allah ce walan nasara, haka kristoti a matsayinka na mai imani duk yadda kai da su, duk yadda suka tambaye ka ka ba su amsa, duk yadda ka saita abubuwa ba za su yarda da kai ba. Yanan nan ayoyin bayan me aka yi kalubalen da aka kawo wa manzo Allah, manzo Allah ka kwantar da hankalinka kar wani abu ya dame ka, duk abin da suka yi ka sani ba za su yi imani da kai ba. Sai Allah ya ce hatta tattabi'a millatahum, har sai ka bi irin hanyarsu ta Yahudawa, irin kafircinsu. Wannan ba shirye ba su ba ka hoto ba, okay. Hatta tattabi'a millatahum, har sai ka bi irin hanyar wato da suka bi, hanyarsu ta Yahudawa. To Allah zai mana bayani wace hanya ce wannan, Allah zai datse mana wace hanya ce ta su Yahudawa, me suke kanta. Sai Allah ya ce ma manzo Allah qul inna hudallahi wal huda, ya kai manzo Allah ka sani cewa addinin da aka baka na musulunci shine nagartaccen addini. Duk wannan kama kaman da suke, ai ba wanda zai shiga gidan aljanna sai suwa sai Yahudawa, ba wanda zai shiga gidan aljanna sai Nasarawa. Ai kaza Allah yana da diya, ai Allah ya riki uzai kaza kaza, duk wani abu da suke fada, ya kai manzo Allah ka sani cewa addinin su ba addini ne ba, kai abinda kake shine mai addinin mu gaskiya. Wannan shine bayanin mu na jiya, ba yadda za a yi a ce an rasa makama a cikin tahiyyar musulunci. Wannan Yahudu ce wai ina ne hanyar gaskiya, wancan Yahudu ce malamai sun rikita mu, wannan Yahudu ce wai meye ake cewa, wannan ya ce kaza, wancan ya ce kaza, hanyar gaskiya tana nan a shimfiɗe. Allah ya ce inna hudallahi huwal huda, wato lalle addinin musulunci shine addinin gaskiya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, ya kai manzo Allah ka sani cewa da za ka bi soye-soyen zukatansu, wannan abubuwan da suke faɗa ka yarda da su, ku yi yarjejeniya da su na cewa abinda suke faɗa gaskiya ne. Ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi, bayan al-Qur'ani mai girma ya zo ma, kai ka yarda ka bi su. Sai Allah ya ce malaka min Allah, ba ka da wato min waliyin daga wurin Allah wani majibincin da zai cece ka ya amfane ka gaba Allah. Da za ka bi irin tsarin Yahudawa da irin abin da suke so, to wallahi ba wanda zai cece ka gaban Allah. Wa ake gaya ma wannan? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku al'umman musulmai, ku sani cewa wannan ayar ta sabka akan bayani ga manzon Allah, amma ta shahi dukkanin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yace zai bi tsarin ba Yahudi, ba wanda zai tsiratar da shi gaban Allah madaukakin sarki. Yahudawa sun zubo tsare-tsaren su iri kala daban-daban, mu doki bangarori kadan daga ciki. Bangaren abin da ya shahi tattalin arziki shine bankunan zamani. Ba bankin da za ka je face sai ka samu mi riba a ciki. Tsarin su waye? Tsari ne na Yahudawa. Duk wani wuri da ake harkar kuɗi sai an samu kuɗi da ruwa a ciki. An bi abin da su Yahudawa suka kawo na tsari, amma har yanzu ba su yarda da masu bin tsarin su ba. Ɗaya kenan, a tsarin mulki an ɗau dokoki irin na Yahudawa wanda suka tsara, an yi aiki da shi a tsarin siyasa da mulki, har yanzu dai ba a tsira ba. A tsarin zamantakewa mun bar addininmu, ɗabi'u da yawa wallahi an bar su. A cikin zamantakewa an kama irin tsarin ba Yahudi, amma har yanzu a wurin ba Yahudi ba mu samu yarda da tsira ba. Dan saboda me yasa? Sai sun ga tsantsamin bar musuluncin nan hatta tattabi a millatahu. To duk wanda ya wannan aiki ya sani cewa babu tsira, babu wanda zai taimake shi a gaban Allah madaukakin sarki. Wala nasirun, sannan haka babu wanda zai ka mishi dauki a gaban Allah madaukakin sarki. Aya ta gaba Allah ya ce
allazina adainahul kitaba yatlunahu haqqan lawati,
na'am,
yatlunahu haqqan lawati ulaika yu'minuna bihi,
na'am,
wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun.
Allah madaukakin sarki yace allazina atainahumul kitaba, waɗannan wanda muka ba su at-taura. Anan malamai sun yi fasara kala guda biyu, suka ce fasara kalan farko sune Yahudawa, fasara ta biyu sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah da ya sabkar da Al-Qur'ani, sahabban manzon Allah sun karɓe shi da hannu biyu, sun karanta shi karantawa ta gaske, sun yi aiki da abubuwan da suke cikin shi. Wato fasara ta farko, Yahudawa Allah da ya sabkar musu at-taura, wasu shashe na cikinsu sun karɓi at-taura sun karanta ta, haƙiƙanin karantawa sun yi aiki da ita. Shine Allah ya ce allazina atainahumul kitaba, kenan kowanne fasara ka ɗauka yana tahiya daidai da wannan aya. waɗanda muka ba su at-taura ko al-qur'ani mai girma yatulunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi haƙiƙanin karantawa. Umar radiyallahu anhu yake cewa ma'anan haqqa tilawatihi ayoyi da suka karanta na rahama bisa wuce su sai sun roƙi Allah maɗaukake sarki ya musu rahama. Ayoyi na azaba ba sa wucewa sai sun roƙi Allah maɗaukake sarki ya musu gafara. Wannan kuma yayi daidai da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah in yana qiyamul laili idan ya karanta ayar rahama bai ya wucewa sai ya tsaya ya roƙi Allah, Allah ya rahamce shi. Manzo Allah idan ya karanta ayar azaba da ayar wani bala'i manzo Allah bai wucewa a sallar shi na dare sai ya roƙi Allah, Allah ya tsare shi game da azaba ko wani bala'i. Wannan shine ma'anan haqqa tilawatihi. Sannan malamai suka ce ƙarƙashin yatulunahu haqqa tilawatihi akwai karanta lafazzan alƙur'ani mai girma. Duk wanda zai karanta alƙur'ani daga cikin musulmai wajibi ne ya karanta shi karatun da aka sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Suka ce menene haqqa tilawatihi? Qira'atuhu bitajwidi, karanta shi da ingantawa, shi ake cewa tajwid, ka kyautata karatunka. Allah sai ya ce mi warattilil qur'ana tartila, ka karanta alqur'ani wato jirantawa yanda Allah ya sabkar da shi. Shi yasa Imam al-Qurtubi kalkashin wannan gaba yake cewa ana karanta alqur'ani aya ce bayan aya. Dewa daga cikin malamai bu su yarda a hada aya da aya ba, suna so mi duk inda ka taso daga bakin aya ka kai ra'sul aya, ƙarshen kan aya inda yake tsayuwa. Wannan shine mi haqqa tilawati dai kenan. Imam al-Qurtubi yace haqqa tilawatihi shine i'ta'u kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Idza ka karanta al-Qur'ani ka ba kowane harafi haƙƙin shi da abin da ya cancance shi. Menene haƙƙin shi? Shine ikhrajuhu min makhrajihi, ka fitar da harafi ta inda yake hutowa, sai ce bil lughati al-arabiyya, yadda ya zo a harshen Larabawa. Malam Bahaushe yake karanta al-Qur'ani fa, malam Bahaushe bai ta fa ko sai ce me fa. Wannan yana daga cikin rishin bashi abinda ya cancanci shi. In za ka karanta al-Qur'ani to dan uwa kai kokarin kula da wannan, ka karanta Qur'ani yadda yake a harshen Larabci, ba yadda yake a irin tsarin kabilar ka ba. Mutum zai karanta al-Qur'ani sai ya ce gairil magarubi alaihim wararralil, dan bai iya karanta harfun dadi. Shi yasa Larabawa suke kiran Larabci ma da lughatul dad, lughatul dad, dan wani harafi ne da wuya kake samun shi a cikin wato sauran harasuna. Dadun dadun afwan, da wuya za ka same shi a cikin wani harshe wata ƙabila. Shi yasa kenan karanta al-Qur'ani yana buƙatar ne wallahi zama ƴan uwa ka je ka a koyar da kai dukkanin malaman musulunci tun daga farko har ya zuwa yau da muke bayani. Ba wanda ya halatta ma mutum ya je ɗauki al-Qur'ani dan ya iya karatu, dan ya iya Larabci ya karanta. Mu kalli tsarin Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sabkar da al-Qur'ani, mala'ika Jibril aka karantar da shi, ya ɗauko ya karantar da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana da malami mai karantar da shi ne al-Qur'ani mai girma, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ma ana biqari. Yace karanta da sunan ubangijinka. Yace ban iya karatu ba. An baka iya ba ka kai karambani, ka kai garaje, ka caccaba alqur'ani, kana karantawa aya tana janka kai har tana tumbukar da kai. Wallahi wasu haka suke. Zaga mutun ya kakare, ka san yanzu da mutun ya dan fara zama dan ustaz ustaz. Farko inda zai dara suratul baqara. Eh da ka fara zama ustaz ustaz, ina zaka kutsa cikin alqur'ani, kawai kai ka iya baqara. Wallahi fil galib haka abin yake. Da wannan mun gaishe so dewa. Wato ku manzo Allah kaga yace ma annabi kare. Har mala'ika Jibril ya karantar da shi. Sai ya kai duk watan Ramadana. Mala'ika Jibril zai zo ya samu manzon Allah. Su sake bitan Al-Qur'ani mai girma. Dan Allah yan uwa mu kalli girman abu. Bayan an sabkar da Al-Qur'ani ana dawowa ana mi. Manzon Allah duk watan Ramadana sai an zo mala'ika Jibril ya sake karantar da shi. Amma yanzu ya halin yake. Zaga kawai kowa kutsawa yake. Wato kenan mala'ika Jibril malamin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya karantar da suwa sahabban shi, sahabbai suka karantar da almajiran su Al-Qur'ani haka ya taho har ya zuwa yau. Kenan karanta Al-Qur'ani haqqa tilawatihi shine suka ce ka zauna a wurin malami bari'i wanda ya san abu ya karantar da kai yadda ya cancanta. Dan uwa masu girma, kun san da yawa daga cikin masu karatun Al-Qur'ani tun daga a'udhu billahi za tsaye da su, tun daga a'udhu billahi wallahi. Dan in ka bincika a'udhu billahi mina shaytanur rajim, wallahi haka ake karantawa. Dan wannan shekarar nayi fama da yara da man duk tsarin da ka sani. Haka bismillahir rahmanur rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, wallahi kari ake tai wurare da yawa. Gairin magarubi, wasu ce gairin magadubi. To kaga kenan idan muka yi duba haqqa tilawatihi, kamar yadda Imam Al-Qurtubi yace shine ka karanta shi ka bashi abin da ya cancance shi, haqqahu na haƙƙin shi, wa mustahaqqahu da abin da ya cancanta. Menene haqqahu? Shine wajen hudda shi daga mahutashi, makharijul huruf. Wato ba sai mun yi dogon bayani ba dan bai shahe mu da yawa ba. Makharijul huruf sab'a, manyan wuraren hutunsu guda bakwai. Wato ko akwai aljawf, alhalq, akwai alfam, akwai shafatain, akwai adras, har ya zuwa ƙarshe. Wa'annan su ne mai makharij na mai alhuruful amma. Dole mutum sai ya san su. An baka san su ba a karance, sai ka zauna wurin malamin da zai karantar da kai a aikace. Wannan wajibi ne. Suka ce karanta Al-Qur'ani da tajwidi wajibin kowane musulmi ne guda ɗaya. Amma sanin ilimin tajwidi, idan wasu sun sani sun sabke ma wasu. Sai Allah ya ce ula'ika yu'minuna bihi. Yin hakan wato wannan shike tabbatar da cewa sun yi imani da shi. Kidan Allah ya ce allazina atainahumul kitaba, waɗanda muka ba su Al-Qur'ani mai girma, ko at-taura da injila, yatulunahu suna karanta wannan Al-Qur'ani haqqa tilawatihi, haƙiƙanin karanta shi da lafzan shi yanda Allah ya sabkar da shi, sannan suna aiki da abin da ke cikin shi. Ula'ika yu'minuna bihi, waɗannan su ne waɗanda suka yi imani da shi da gaske. Wa man yakfur bihi, duk wanda zai kafirce game da Al-Qur'ani mai girma, fa ula'ika humul khasiruna, Allah ya ce waɗannan su ne wato waɗanda suka yi hasara a nan duniya, suka yi hasara gobe kiyama. Aya ta gaba Allah ya ce ni
Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
نعم
وأني فضلتكم على العالم
نعم
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل
نعم
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
الله مدوكين سركيتي يا بني إسرائيل يا كوديان النبي يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ku tuna ni'imomi masu tarin yawa da Allah ya muku wa anni faddaltukum 'alal alamin Allah yace da fifita ku da nayi a cikin al'umman zamaninku sune al'umman da Allah ya ma annabawa da yawa a ciki a samu annabawa a cikin wannan zurriya ta Yaqub da wannan al'umma ta Yahudawa yana nuna falala ne Allah ya yi a cikin su yau Allah madaukakin sarki da ya kawo annabi Muhammad cikin kabila ta Larabawa falala ne Allah ya mami kabilan Larabawa yana daga cikin falalar Allah da ya sabkar da alqur'ani da wannan harshe duk duniya babu wani harshe mai daraja mai matsayi kamar harshen larabci wajibi ne ga musulmi yayi kishin shi sannan yayi kishin koyan alqur'ani ne wato harshen larabci harshen kadai ka gurace ka san shi yana daga cikin shashen kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance mi larabci Allah ya ce qur'anan arabiyan ghayra zi'uwajin ai za ka yi kiran sallah da mi za ka yi kiran sallah larabci yau in kai kiran sallah da yaranka malamai suka ce ka kawo mugun abu inda gangam akan ta'annuti kai kabar musulunci kai kiran sallah da harshen kabilarka da gangam dan nuna cewa kai ma kabilarka ta kai kabar musulunci amma an kai akan wargi da wasa da ganganci za a tsoratar da kai ko a saka kaso ko a zane ka hukuncinka yana hannun hukuma ta addinin musulunci kenan kaga falal larabci kiran sallarka da mi zaka yi shi da larabci sallarka da mi zaka yi ta da larabci kai fifikon addu'a da zaka yi Allah ya yassare mana da kowane yare ka roke shi zai amsa amma yin addu'a da harshen larabci yahi cancanta a wurin Allah madaukakin sarki kenan yana daga ciki wato ni'ima da Allah ya ma Larabawa ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su haka Yahudawa Allah ya aiko annabawa masu tarin yawa a cikin su fifiko ga al'umman zamanin su dan daga zawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato al'umman manzon Allah sai tahi al'umman Yahudawa fifiko shine Allah yace wa anni faddaltukum 'alal alamin Allah yace wattaqu yawman la tajzi wato nafsun 'an nafsin ya ku yahudu da nasara ku ji tsoron ranar sakamako ranar da wata rai ba ta amfanar da wata rai koda da wani abu wanda yake kadan sai Allah yace wala tanfa'uha shafa'a a wannan rana wato babu fansa a wannan rana Allah ya wato kaje gaban Allah madaukakin sarki da tarin laihi sai kace zaka bada fansa a hilin kiyama ba a zuwa la malun yauma la yanfa'u malun wala banun ranar da yaya da dukiya ba ta amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je ma Allah da zuciya wadda take ta cika da imani kenan ya ku yahudu da nasara ku ji tsoron Allah madaukakin sarki da haduwa da Allah a wannan rana wanda babu fansa daga azabar Allah madaukakin sarki. Sai Allah yake cewa walahum yunsaruna, sannan a wannan rana babu wani wanda zai shiga tsakaninka da Ubangiji irin hukuncin duniya. A yau a nan duniya an kaiyo ka tobara, za a iya dora ma haraji, wato a dora ma wani abun fansa, za ka tattara wannan dukiya ka je ka bada sai a sake ka cikin ƴancinka. Wato a nan duniya idan wani abu ya samu, za a iya samun wani mai alhorma ya je ya bada baki sai a sake ka. Amma gaban Allah madaukakin sarki ba, Allah ya ce mu sani a wannan rana ba a bada fansa, sannan kuma babu wani wanda zai zo ya bada baki tsakaninka da Allah idan ka ji da tarin azaba. Shine Allah ce walahum yunsarun. Aya ta gaba Allah ce
wa in bitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum.
Naam.
Qala inni ja'iluka lin-nasi imama.
Naam.
Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi al-zalimin.
Allah madaukakin sarki ke cewa wa izbitala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Allah ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka tuna wato lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi Ibrahim wato da nauyi na shari'ar shi. Malamai suka ce Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da abubuwa guda biyar a ka, da abubuwa guda biyar a jiki, abubuwa guda biyar na kai. Abu na farko shine cewa kassu shari, daga cikin shari'a da aka ba annabi Ibrahim alaihi salam, rage ina gashin baki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin sunnar shi rage gashin baki. Barin gashin baki a musulunci kazanta ne da saba ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato haka yana daga cikin abinda aka jarabci annabi Ibrahim naka, shine al-madmadatu, kurkurar baki. Allah ya dora akan shi, shari'a ce gare shi. Haka yana daga ciki al-istinshaqu, wato shaka ruwa a hanci. Mun samu guda nawa? Guda uku. Haka yana daga ciki akwai as-siwaku. Wayannan duka suna cikin me? Sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin alawalla, wanka tashi daga barci, shaka ruwa a hanci, sunna ce ta mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato na ƙarshe wato shine cewa tsehe gashi, gyaggyara gashi, tsafta kenan, gashin kai a gyara shi. Waɗannan su ne abubuwa guda biyar da Allah ya dora akan annabi Ibrahim a cikin kanshi ya kiyaye su. Abubuwa guda biyar wanda suke jiki shine cewa taqlimul adhafir, wato cire faratu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kadda dayanku ya dora kwana 40 bai yanke farce ba. Iya tazarar da za ka yi, wato tsawon kwana 40 wata 10. Malamai sai suka tattauna, idan ka zarce kwana 40 ne hukuncinka? Mai laifi ne wanda ya saba ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma yana daga cikin abubuwa wanda aka kwadaita da su ka aikata su cikin addinin musulunci? Yin su zai kawo ma ƙarin falala da lada. Da yawa daga cikin malamai suka ce makruhi ne, an ki musulmi ya zarta kwana 40 bai cire farce ba. Iya tazarar da aka baka wanda manzo Allah tunda ta kadda ka zarta, amma ba dora cewa ba kana da mummunan hukunci. Abinda ya cancanta yayi zama mai kyau shine kadda ka ketare wato kwanaki 40 baka yanke horce ba. Wannan shine na harko a cikin jiki. Abu na biyu wanda Allah madaukakin sarki ya jarabci Annabi Ibrahim da shi shine cewa fizge gashin hamata. Wannan shi ma na daga cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Gashin hamata shi ma kadda ya haura kwanaki 40 ba a cire su ba. Wato haka yana daga ciki shine cewa kaciya. Duk ɗan namiji a mishi kaciya. Diya mace ita ma akwai kaciya a addinin musulunci. Annabi Ibrahim Allah ya jarabce shi da yin kaciya. Malamai suka yi sabani suka ce wasu suka ce ya kai shekara 80 sannan Allah ya umurce shi da yin kaciya. A shekara nawa? Shekara 80. Allah ya ce ya kai Annabi Ibrahim ka je kai kaciya. Wasu malamai suka ce sai da ya kai shekara 120. Yana da shekara nawa 120 Allah ya ce ka je kai kaciya. Suka ce bayan shekara 120 sai da ya rayu shekara 80 a duniya. Kenan Annabi Ibrahim ya rayu shekara nawa? Shekara 200. Mutanen baya haka manzo Allah ya ce Allah ya ba su me dogayen kwanaki. Amma wannan al'umma sai manzo Allah ya ce me 60 aw 70 galibin mu nan ba hasr bane aka yi. Manzo Allah ya duba rinjayen wannan al'umma za a samu su zarta 80, 85, 90 galibi dai kawai da an aura 80. To fa yanzu an tunkari ina inna ila rabbika arruja'a. Kai rayuwar da wallahi akwai abin tsoro. Wallahi akwai abin tsoro. Ga ka kana rayuwa kana rayuwa wallahi da ka kai wasu shekaru yanzu kai da kanka ka sallama mami ka sallama ma duniya ka san da yanzu kawai ba abin da ya saura sai mi sai mutuwa. In jin dadin abincin ne ba irin yanda ka saba bane yanzu zaka ji. Za a saka ka rage shan sukari ka rage shan manda wani ma kwata kwata a hana shi wani a hana shi cin naman kai wani a hana shi cin nama wani a ce tansiyon kana haurowa wannan ka shigo layin danje. Rayuwarka gaba ɗaya kalubale ne. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba la hawla wa la quwwata illa billah. A cikin rauni kana dan jariri ana tarairaya ga kadan karkaje ka abin nan har yazo ka zo kana jin karhi har shekaru su tahi wallahi in zaka tasa sai kai mi da kyar kana tokarewa. Haka wannan al'umma take ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To a cikin wannan shekaru su sai Allah ya sanya musu alkhairi da albarka. Aikin da zaka yi zaka iske ne na al'umman baya. Ayyukan da aka dora mana ladan da zaka samu a ciki zaka riski wancan al'umma masu shekara 200 masu shekara 250 shekaran da'awa kadai 250. Wato ku kenan Annabi Ibrahim sai Allah ya jarabce shi da yin kaciya. A wurin wasu malamai suka ce shekara 80, a wurin wasu malamai suka ce yana da shekara 120. Kaciya farilla ce ko kuma sunna ce? Farilla ce ko sunna ce? Ha? Sunna ce. Wato kaciya sunna ce. Sunna ce mu'akkada. Abinda manzon Allah ya nuna al'ummar shi yana daga cikin sunnonin shi da namiji a mishi kaciya. Manzon Allah ya nuna yi ma diya mace yin kaciya yana zama alkhairi gare ta, alheri ga mijin da ta aura. Yana da amfani amma shi ba a lazumta shi akan mata ba, an bar shi a matsayin mi mustahabbi. Akwai wani babban malami ba Misri yake mana bayani me amfanin kaciya ga mace. Yace wallahi yana da tarin alkhairi. Za mu ba da wasu 'yan misalai. mata halittan su sun bambanta. Akwai wani abin da malam Bahaushe yake ce mishi a halittan mace, dan dungurguri. Idan mace Allah ya mata irin wannan abu, halittanta yana da tsoro a jikinta, to tana tahiya ma kadai sha'awanta tashi yake. Zanan da ta daura a wasu lokatayya ko kayan da ta sa a jikinta yana tayar mata da sha'awa. Me zai sa ta daidaita shine yi mata wannan kaciya. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da Turawa suka yaka dan akwai amfani a cikin shi. Shi malamin sai yake cewa in aka kalli tsarin musulunci, me yasa aka sanya shi mustahabbi ga mata? Wata macen ta cancanta a mata, wata ba dole bane sai an mata. Yin shi yana daidaita sha'awar mace ba ta zartawa. Shi yasa yanzu za ku ga galibi ma'aurata kullum suna fama da ni. Wallahi maganin ƙarfin maza. Dan an rago daga cikin wasu mustahabbai, wasu abin da aka so a musulunci a aikata. Matan sun ci sun sha, me ya musu yawa? Sha'awa ta yi yawa. Yaran ƙanana malam. Amma wallahi za ka aure ta da shekara 30 ko 25. Za ga baka shekare ba. Malam kana neman haɗin maza. Amma da an bi tsarin musulunci sai ka gami. Komi ya daidaita an tahi a saiti. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Wato kenan wannan shine abu na uku. Wato ko abu na biyar shine cewa an dora akan Annabi Ibrahim. Wato duk inda yayi bawali ko bayan gari ya wanke shi. Yana daga cikin abin da aka dora akan Annabi Ibrahim. Wannan shi ma ya tabbata a cikin mi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, at-tahara wajibi ce ma. Wa in kuntum ala safarin, har inda Allah ya ce au jaa ahadukum ko au jaa ahadun minkum min al-gha'iti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an, in ba ku samu ban ruwan mi tsarki fata yammamu sa'idan tayyiba, sai Allah ya ce wa thiyabaka fatahhir war-rujza fahjur. Waɗannan su ne abubuwa guda goma wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idh ibtala ibrahima rabbuhu, a yayin da Allah maɗaukakin sarki ya jarabci Annabi Ibrahim da ɗora mishi nauye-nauye guda goma, fa atammahunna, Annabi Ibrahim sai ya cika wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wanda ya tsaya ya cika wato abinda Allah ya umurce shi kaman Annabi Ibrahim alaihi salam. Wato ƙarƙashin wannan gaba malamai suka ce duk lokacin da Allah ke jarabtan bawan shi, Allah ya nuface shi da ɗaukaka. Duk abinda Allah zai ɗora a kanka na jarabtawa, to Allah ya nuface ka ne don ya ɗaukaka ka. Idan ka yi haƙuri a cikin wannan jarabawa, ɗaukaka za ta biyo baya. Idan baka yi haƙuri ba, babu maganar samun ɗaukaka. Shine Allah ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama, Allah ya ce zan sanya ka jagora ga al'umma. Sanadiyar mi idh ibtala ibrahima rabbuhu, Allah ya jarabci Annabi Ibrahim, Annabi Ibrahim ya cika wannan jarabawa. Wato a wannan dalili Allah maɗaukakin sarki ya ce zan sanya ka abun koyi ga al'umman da za su biyo bayanka. Qala wa min zurriyyati, Annabi Ibrahim sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya Ubangiji ka sanya a cikin al'ummata wanda za su zamo jagorori abun koyi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin wannan zuriya. Annabi Ibrahim alaihi salam ya aihi ƴaƴa ne guda huɗu. Ya aihi Isma'il, ya aihi Ishaqa, ya aihi Madayana, ya aihi Madaina. Wannan su ne ƴaƴan Annabi Ibrahim guda huɗu. Sannan malamai suka ce me ma'anan Ibrahim kin kanshi? A yare na Sibrananci, yare na Yahudanci. Dan Yahudanci yaren yana kamanceceniya hatta alfazayya da Larabci. In an ce Ibrahim ana nihin rabbun wannan abun rahimun uba mai tausayi suka ce annabi Ibrahim ya kasance yana mai san yaya yana mai tausayin yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da aka Isra'i da Mi'raji ya ga annabi Ibrahim tare da yara marayi kankana yana musu wasanni shine ma'anar mi Ibrahim uba wanda yake wato mai tsananin tausayi wato sai Allah yake cewa qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah yace a cikin zuriyarka zan sanya jagorori a ciki amma duk wanda ya kasance az-zalimi ne ba zai samu wannan jagoranci ba sai Allah ya ce mi aya ta gaba na'am
in ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min مقام إبراهيم مصلى
نعم
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
wato yayi malam anan zamu dakata wannan ayar sai gobe idan Allah ya nuna mana da alkhairi insha Allah ta'ala abinda muka fada na daidai Allah ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kahinna rihi da addu'a jiya akwai wani bayani da nayi wato ku wajen magana ta Imamul Qurtubi a abinda ya shahi masallaci inda nake cewa wato Imamul Qurtubi ya ce kada ayi jam'i biyu a cikin masallaci wannan magana kuskure ne da tuntuban harshe wato Imamul Qurtubi ya ce ba al-imami ne guda biyu ba jam'i ba a cikin masallaci yanzu misali kamar wannan masallaci sai ayi liman guda biyu wannan in suka zo suka yi jam'in su da limamin su suka huta su ma wasu sai su shigo su yi da limamin su huta wannan haramun ne an hana a cikin musulunci dan yana kawo rabuwan kai a cikin al'ummar musulmai amma yau da za a yi sallah wasu su rasa jam'i sun zo an kare sai a samu wani limami ya shiga kenan ina fatan an fahimci bayanin abinda malamai suka ce shine cewa ba a yi limammai guda biyu wannan sai su gama amma aka tashi a iya tsari a yi misali wal liman wane shine limami na harko in baya nan wane amma masallaci guda a girka mishi limammai guda biyu ko in kuka yi sallar ku kuka gama kuka huta mu ma sai mu shigo mu yi sallar mu mu gama a mu huta wannan haramun ne a cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin abin da muke yi Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da ikhlasi abinda ake samu na lada Allah ya hada mu da shi dukkanin wani abin da zai kawo mana karkacewan ikhlasi ko neman sum'a da shuhura Allah madaukakin sarki ya raba mu da shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته